أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan rana ta talata. Yau muna 8 ga wata na Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 dai. Wanda haka in ya dace wa 14 watan 5 miladiya ta 2019. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun ko kuma tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna cikin suratul Zumar. A jiya mun tsaya aya ta 7 a cikin wannan sura, wanda yau za mu tashi aya ta 8 insha Allah ta'ala. Idan ba manta ba, a jiya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yanda ya halicci halittu, kuma yanda Allah ya halicci ɗan Adam ya sabar mishi da bahimatul an'am, dabbobi na jin daɗi kala guda 8. Sannan kuma Allah ya bayyana mana yanda ya halicci ɗan Adam a cikin duhai guda 3, duhu na cikin mahaifiyarshi, da duhun ma'aihwa, kuma da duhun da yake cikin wannan yanar da yake ciki a cikin ma'aihwa hannu. Bayan Allah ya gama wannan bayani, sai yake cewa wannan bayani da waɗannan halitta gaba ɗaya mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda shi yake da mulki. Bayan shi Allah ya yi bayani akan cewa in takfuru, in kuka kafirce ku ɗiyan Adam, fa inna Allaha ghaniyyun ankum, lalle Allah mai girma da huwaya ya wadatu game da ku. Kar wani ya taɓa tsammanin cewa zai aikata wani aikin alheri na ɗa'a dan ya ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala girma ko wani makamancin wannan. Haka kuma mutumin da zai saba shi ma, kada ya taɓa tsammanin cewa zai rage mulkin Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu. Kenan dai dukkan wanda ya aikata alheri kan shi yama, kamar yadda wanda ya aikata sabanin alheri shi ma kan shi yama. Kenan dai magana ce kamar da Bahaushe yake cewa ta rage ga mai shi dadi jiya. To, a cikin wannan aya muna magana akan ta, kuma lokaci ya riske mu. Bayan Allah ya ce in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum, sai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah madaukakin sarki bai yarda ma bayin shi ba dukkan abin da yake kafirci ne. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya san kafirci, kuma bai yi umarni akan alkafirci ba. Da yake cewa kafirci shine butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ɗan Adam zai bigi gaban kanshi, ya zamanto abinda ya ga dama ne zai aiwatar ya gabatar a cikin rayuwa, ba abinda Allah da manzon suka shar'anta ba. To, lalle Allah madaukakin sarki baya son kafirci, kuma Allah baya son kafirai. To, yanzu a daidai gaban nan dukkan abin da zai kai bayi zuwa ga kafirci wa Allah subhanahu wa ta'ala, to shi kuma Allah madaukakin sarki baya kauna wannan abu. Mataki na kafirci na farko shi ne shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto bawa ya sanya wa Allah madaukakin sarki kishiya a cikin bauta. Da aka kaga dukkan wani zango daga cikin zangon rayuwa addinin musulunci ya yaki abinda ake cewa shirka saboda matashiyar wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda bayan shi kafirci ba a dalilin haka aka hana mutum ya kai wajen bokaye ko wajen ɗan duba ko wani makamancin wannan bayan shi sai Allah ya ce wa in tashkuru yardahu lakum kuma amma a daidai lokacin da idan kuka yi godiya akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya muku na ni'ima kuka bi dokokin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yi na yi bari na bari to Allah kuma yardahu lakum Allah madaukakin sarki yanzu zai amshi wannan aikin nan bi ma'ana Allah zai yarda da abin da kuka yi na da'a da shi wanda kuma ƙarshe zai sadanta muku da gidan aljanna shine yake cewa hal jazaa'u ihsani illa ihsan shin akwai sakamako ga mutumin da ya kyautata din ba kyautatawa ba kyautatawa wanda za a mishi shine a sakanta mishi da samun gidan aljanna lalle tabbas ubangiji subhanahu wata'ala yayi alƙawari ga dukkan mutumin da ya kyautata to shi kuma Allah zai bashi kyakkyawa wannan kyakkyawa ita ce gidan aljanna kamar da Allah ya ce lillazina ahsanu husna na ga waɗanda suka kyautata al-husna gidan aljanna ka kaddamar da rayuwarka a nan gidan duniya a cikin neman yardan Allah subhanahu wata'ala da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma Allah sai ya baka wancan gidan da baya karewa ni'imar shi ba ta karewa ni'imar shi ba ta tsinkewa ba a cewa ku hoto an fasa ko an kare ko dalilin ya kare babu wannan ni'ima ce mustamirratun ni'ima ce mai wanzuwa wadda za ta ci gaba da ci gaba babu zancen karewa me ake bukata a wajenka shine ka yi kokari ka jure ka tabbatar da cewa dukkan ayyuka na bautan Allah kana yin gurgurdan yadda za ka iya fattakullaha fastata'tum dan cewa Allah madaukakin sarki ya arzuta ka da samun wannan gida ka ta fara gida wanda shine gidan aljanna wanda Allah yake cewa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun Allah yake cewa a cikin gidan aljanna fiha ma tashtahihi al-anfus abinda ran dan adam yake so yake kauna ran dan adam iyar saki-saki na kayan daɗi zai zauna ya kalli wani wuri ya ce wannan wuri an da an mai irin gini kaza da za a bude zama a wurin shi ko kuma ya kalli wani abu ya ce a wannan inda ya samu kaza ko a haka kaza da kaza za a samu kaza da sauransu za ka ji mutum iya zane na abin daɗi to wallahi duk yadda za ka yi zane duk yadda za ka saka ba za ka iya tako ni'imar ta cikin gidan aljanna ba ma tashtahihi al-anfus Allah ya ce wa talazzu al-a'yun da abin da idan dan adam zai kalla ya ji daɗi Allah ya yi tsare da shi a cikin gidan aljanna Allah ya ce kuma kai karshen cikon ni'ima ma wa antum fiha khalidun ku kin za ku dawowa a cikin gidan aljanna a gidan aljanna da ake magana inuwa guda ɗaya wanda za a samu mahayin doki doki mai gudu yayi shekara 70 yana gudu a cikin inuwa ɗaya mai kaza inuwa ɗaya yayi shekara 70 yana furta bai isa zuwa ƙarshen ba Allah madaukakin sarki ya rubuta mu to da haka anan Allah yake cewa in tashkuru idan kuka yi godiya bi ma'ana kuka bi Allah subhanahu wata'ala yardahu lakum sai Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra sannan kuma mu sani cewa la tahmilu nafsun an nafsin shay'a babu wata rai da za ta iya tsira nama wata rai wani abu sannan kuma wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai wala tajir wajiratun wizra ukhra wannan gaba tana karantar da mu cewa wajibi ne kowa ya tsaya ya yi aikin da zai tabbatar mishi da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala babu cewa a mu shi ko tun wale ne ko mu ɗan gidan malam wale ne ko kuma mu ɗan kaza ne a abu ɗaya ne zai huta da shi ne kawai aikin da ka kaddamar aikin da ka gabatar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara iyali shi lokacin da Allah ya tabbatar da wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi ɗan uwanka makusanta a kan cewa su bi tsoron Allah, su bi ka, lalle kai manzo ne Allah ya turo ka zuwa gare su. Lokacin da manzon Allah ya raka kiran ƙabila ɗaya bayan ɗaya na Qurayshawa, yana cewa ku fanshi kanku daga gidan wuta, la ughni ankum min Allahi shay'a, ba na iya tsinana muku komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uwa, idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tara ɗan uwan shi ya riƙa ambata muku cewa ko ha aikata ayyuka mana zarta, ba zai iya yi muku wani abu a wajen Allah ba, to ina da kai ko ni ko ke? Kaga dole ne mu zage, dole mu zage damtsi, mu tabbatar da cewa mun yi ayyukan da za su sa mana tsira, su zama to a matsayin sababin samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala. Haka manzon Allah ya riƙa kira, har yake cewa ya Fatima, yace bintu Muhammad, yace ya ke Fatima diyar Muhammad, a nan bai ce ba diyar Rasulullahi, ya kira yake da zallan sunan shi, yake cewa salimi min mali mashiki la ughni anhu min Allah shay'a, ki tambaye ni abin da ya shafi kuɗi, dukiya, abin da ake tsakanin ma'aiki da yashi, yace zan bi shi, amma ki san sai cewa la ughni anhu min Allah shay'a, ba zai iya amfana miki wani abu a wajen Allah ba. A nan manzon Allah yana jan hankalin Fatima, wadda yake cewa biya bid'atun minni, ita wata gaba ce a cikin jikina, haka manzon Allah yake cewa. Amma ya ce ki tsiratar da kanki daga gidan wuta, ba zai iya amfana miki wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ga Fatima yashi, ina ga mu? Da haka kenan maganar aikin aljanna, kowa wajibi ne ya zagi ne damtse ya aikata ayyukan da za su tabbatar mashi da samun tsira a gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ke cewa summa ila rabbikum marji'ukum, yanzu an zo mai aikata aikin alheri ya aikata, wanda yake aikata sabanin alheri shi ma ya aikata, ana ta wa'azi, ana ta gargaɗi, ana ta abani, amma kuma kowa kullun ya'malu ala shakilatihi, kowa yana tafiya a saman hanyar shi, wani ya ji ya bi, wani kuma ya ji ya bi ji, wani kuma ya ji ya zama so mu miki yin aikatan sai fardare ga aikatawa, karshe ina za ta yi? Allah ce summa ila rabbikum, sannan zuwa ga ubangijinku, marji'ukum, makomanku take, in kuka je kuma wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ba haka ba kawai za a kare ku shikenan wani ya mutu an kare. Shi ne wani sha'iri yake cewa lawo, yake cewa inda a ce law anna idha mitna turidna, yace lakanal mautu ra'ata kulli nafsin, walakinna idha mitna bu'idna, yace idan da a ce dan adam daga lokacin da ya mutu shikenan magana ta rige ta kare, sai yace ashe da mutuwa ta zama to hutu ga dukkan wata ne, sai dai inda matsalar take, in aka an muka mutu hannun sai an tayar da mu, in aka tayar da mu kuwa sai an mana sakamakon abin da muka aikata a gidan duniya, nan maganar take kenan. Dan mutum ya mutu ba al'amari da kare ba, wataƙila a yanzu ne ma fara, ya danganta da mai ka tafi, to irin wannan kalan mutane guda biyu da Allah ya ambata mana a nan, ko kuma aiki guda biyu da kafirci da imani, sai ya ce kuma za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma koma ko a mayar da kai, tabbas kuma dole sai ka koma babu yadda ka iya da ranka. Shi ne Allah ke cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron wata rana wadda za a mayar da ku, ba kuma za ku koma, turja'una, maida ku ne za a yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma amma kowa sakamako akan abin da ya aikata. Shi ne Allah ya ce kullu man 'alayha fan, dukkan wani wanda yake saman tsoron ƙasar nan sai ya kare, an neme shi an rasa ya bace bat, ina yake ya kuma zuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce kuma kullu shay'in halikun illa wajha, yace lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Komai zai hallaka ya zamanto ya kare babu shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sannan kuma idan aka je wajen Allah maɗaukakin sarki za a tambaye ka akan aikin da ka aikata. To shine ana Allah yake ta suma ila rabbikum farji'ukum, bayan an mayar da ku kuma fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah zai ba ku labari game da abin da kuka aikata a nan gidan duniya. Me kika aikata? Ayyukan da'a ko kuma ayyukan sa'u? Dukkan abin da ya zamanto kina aiwatarwa kina aikatawa shine abin da zaki iske a wajen Allah subhanahu wata'ala. Al-jaza'u min jinsi al-amal, sakamako yana ga irin aikin da ka aikata. In ka aikata alheri za ka samu alheri, in ka aikata saɓani shi kuma saɓani na shi za ka iske. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tanadin wani gida wanda za a je a tsayar da bayi a gobe kiyama, kowa a bushe sakamakon abin da ya aikata. Don haka kowane ɗaya daga cikinmu ya riƙa tuna wannan ranar da za ka tsaya a gaban Allah. Allah zai tambaye ka, za ka yi magana da kai da Allah ba tare da turjuman ba, ba tare da mai tarjaman magana ba. Allah yana wani kema kana ba. Da ka ga tabbas akwai aiki mai girma a gaban mu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana tawfiq. To ba ka Allah ya ta fanna bi ku bi ma kuntum ta'malun innahu alimun bi zati sudur. Lalle shi Allah alimun masani ne bi zati sudur, da bin abin da duk kira zanku, abin da yake cikin zuciyar ka ma Allah ya san. Dukkan abin da dan adam zai aikata kare sama da mayanta zai koyo Allah subhanahu wata'ala. Da haka tarihi gare ka wajibi ne ka tsaya ka jajirce akan aikata ayyuka manazarta, dan ka ga cewa gobe kiyama ka samu dina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kawo rana, za a sako ta ta zo zira'i ɗaya daga kan mutane a dalilin bala'in zahir rana a gobe kiyama. Kulluwar dan adam za ta riƙa tafasa, kulluwa tana tafasa. Manzo Allah yake cewa mutane sun kasu kashi daban-daban, jibi yana gudana a jikinsu, wani jibin shi ya zo shi daidai idan sahun kafan shi, wani ya zo shi daidai kwabrin shi, wani ya zo shi daidai gwiwar shi, wani ya zo shi daidai tsakar shi, wani ya zo shi daidai wuyar shi. Mazalla ya ce wani kuma za ka ga jibin shi ya rige shi bayyana ikon da zai riƙa noma shi, sai iya ɗaguwa iya ɗaɗɗage. Wannan zunubin kuma iya da alaƙa da irin aikin da kai ka aikata. Aikin kai ne zai zamanto maka wannan jibin nan, jibi wani daidai kwamri, wani daidai kaza, wani daidai kaza, daidai irin ka sassafar da ka aikata a cikin rayuwa, daidai irin jibinka. A irin cikin wannan tararrabi, ana cikin irin wannan yanayi da hali, za a samu wasu su kuma suna ƙarƙashin inuwa al'arshin Ubangiji sun meke ƙafa ɗaya kan ɗaya, ba su da matsala ko ba su sama mai aiki. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikinsu, wanda Allah zai sanya su a ƙarƙashin wannan inuwar tashi a lokacin da ɗan adam ya yi buƙatuwa zuwa ga inuwa. Ɗan uwa yanzu ka tuna ka irin misali, irin ranar da ake yi sai ka ga mutum ya rasa ina zai saka shi. Wannan rana ta kyautar ta gidan duniya ne. Ka ƙadarta wannan rana an kawo ta dab da ƙwaƙwalluwar ɗan adam, ya abin zai kasance? Allah kiyaye. Aya ta takwas Allah yake cewa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Allah yake cewa yake ambata haji da ɗan adam, irin yanayin da ɗan adam yake shiga a cikin rayuwa, kaga ya marece ya koma ba kowa ba, amma kuma lokacin da wata ni'ima ta zo sai ka hallau ya rikida ya koma kinji da shakiyanci da rishin zama dan shine Allah ya ce wa idza massal insana dhurrun idan ya shafi dan adam dhurrun wani abu na cutarwa bima'ana ya fada wata musiba to kai ne za ka gaishe da rabbahu zai taro ko Allah muniban yana ne ko komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muniban ilai ya kaftar al'amura gaba ɗaya ya mai da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake cikin hali na kumci na rayuwa sai ka ga ba laifi zuwa masallaci kaf 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 ba laifi dukkan wani aiki na ibada su ne gaba gaba amma ba wannan a cikin halin a lokacin da yake takure a lokacin da watakila abin da yake na duniya ya gushe a lokacin da watakila ya samu a ya da matsayi matsayin ya bisa ya sai komo ya zama na Allah ba an haka ba kada mutum baya jan har in Allah ya janye abubuwan da suke hannun shi sai zama na Allah sai zama na Allah da'a rabbahu Allah ya ce muniban ilayhi thumma idha kawwalahu ni'matan yanzu idan Allah bayan jarraba wannan bawan ya bi kufa ga Allah yana ta'adda'a yana ta kaza yana ta kaza yana ta kaza sai Allah ya maye gurbin wannan cutarwa sai Allah ya masa ta ni'ima to kuma fa kai tsaye Allah ya ce nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya mance abin da yake kiran nan gabanin haka can ba ya kira Allah ba a cikin matsala yanzu ya wuce daga cikin matsala kuma ya mance da Allah bat daga kare ma kamar lafiya sai ce a ku wani abu ku ya gani ana cikin wasu harta ana cikin wasu harkoki ne yanzu misali za ka samu wata idan yana buƙatar wani matsayi ko yana buƙatar wani aiki ko yana buƙatar cin jarrabawa yanzu sai da tafi bakaluriya za a ga yaro masha Allah sun ba laifi ka tafi shi shi da masallaci shi ne ina ne amma fa daga ran da aka ce kuma an guddo ya samu to kuma sai a rusa shi za a zo a tara maza da mata wai zai nuna farin cikin cewa ya ci jarrabawa idan aka tana faruwa za a ga mutum a lokacin da yake cikin wata musiba zai koma zuwa ga Allah amma daga lokacin da ya huta daga cikin musiba kuma to a lokacin kuma sai ya huto na huto da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mance da Allah yanzu misali ko a cikin ka'iri na kasashe idan misali Allah ya kiyaye kasa kaza misali ba zaman lafiya ba tsaro ba wane ne me yake yi sai a haɗa kan malamai ana cewa ku yi roƙon Allah ku a samar da zaman lafiya amma har daga lokacin da aka zo aka zauna lafiya aka zo aka yi damuna aka samu abinci mai kyau to lokacin kuma sai kokowa sai shaɗi sai wane ne sai wane ne nasiya ma kana yadu ilayhi min qabl to aka kuma a cikin rayuwar dan adam shi ma a karan kanshi za ka ga mutum insan tsayi mutum ne laqi ya da kokarin kwatanta addini ashe talauci ne a cikin ayyana cikin halin talauci ne haka yana yin kudi sai ya ga ya shiga wasu al'amura ta daban ya mance da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mance da dokar Allah subhanahu wa ta'ala to shine ana Allah yake ba mu labarin halin dan adam ba kuma kowa yake tsira da irin wannan halin ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsira ta a can aurun Allah yake cewa idza massakum durru fil bahri yace ai ku in mutane kun kasance idan wani abu na cutarwa ya same ku kuna saman jirgin ruwa kuka ga yana tangal kaman za ku nutse haka yanzu haka ma ana rayuwa wani musiba ai tun karo sai a rika Allah ka ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma daga abun ya gushe ko shikenan sai a koma banna kuna cikin jirgin ruwa kuna kiran Allah a lokacin da kuke ga cewa kuna cikin musiba kuma a daidai lokacin wa dhalla man tad'una illa iyyah duk wani wanda kuke kira wanda ba Allah ba ya bace bukka ga kowa bukku jin kowa kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala kade kuke kai bukatar ku zuwa gare shi amma daga lokacin da kuka zo kuna cikin aminci za ka tashi roƙon Allah ba za a roƙe shi kai sai an yi biyayya ko amma idan ka shiga cikin tsanani aka shiga cikin takura sai ka ji wannan kiran Allah kai ki shine Allah ce dalla man tad'una illa iyya amma kuma falamma najjaku ila al-bardi a'radtum amma daga lokacin da muka tsira kanta kuma kawo ku saman sarari mun sabbe ku daga cikin ruwa mun kawo ku saman kasa mun ajje ku a'radtu sai kuka kawar da kanku game da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa kana al-insanu kafura dan adam ya kasance mai yawan kafircewa Allah za ga mutum malam a bige yana neman aiki wallahi yana samun aiki da ɗan shekaru bayyana aiki ɗin ba ƙoƙarin sukan addini ba ko kuma taka dukkan wani abin da yake addini ne to wannan daidai yake da wannan gaba da Ubangiji yake magana a nan idan mutum ya shiga cikin wani hali zai koma zuwa ga Allah sannan kuma idan an Allah ya yaye mishi wannan musibar sai ya koma zuwa ga masha'ai kuma sai ya koma wa ja'ala lillahi andadan ya yi ta sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya a cikin bauta li yudilla an sabili zai bace imana nasiya zalika du'a wattadarru ya mance da abin da ya addu'a da yayi har kuma ya mance da kankantar da kai da yayi a gaban Allah a lokacin da yake cikin bukata to dan adam din da ya zama to haka ne halin shi Allah ya ce kul ka fadi mushi cewa tamatta bi kufrika qalilan ka dan ji dadi ka dan dauki lokaci bi kufrika a dalilin kafircewa Allah da kake yi qalilan wani dan lokaci dan kadan yanzu duk mutumin da zai saba wa Allah ya saba wa dokokin Allah in wani irin jin dadi yake ciki a cikin rayuwar nan aikin banza ne saboda nan karewa yake can baya karewa duk inda za ka ji ɗanɗanar rayuwa ka ji daɗin rayuwa ka murza ta to shekara 40 ne 45 55 daga nan kuma an kare gangarawa kawai za ka riƙe yi ku haɗa hannu da kai da wasu likitoci a kwanan biyu ana shan gishiri shan arambaji a kwanan biyu a hana ka cin hatsi a kwanan biyu a hana ka cin nama kwanan biyu a hana ka cin wane ne ga kadan kai ko kai ne amma kuma gaba ɗaya rayuwar ta ta da gari bilalin kuma abin da aka hana ka kana cin shi za ka ji sauki kana cin shi za ka kana da kuɗi ga su a hannun ka kuma kai nama ka ci ba kana da cuta da cin nama ya hana ka ci yanzu abin da ke faruwa kenan kwace a wani diyarik da rishi kenan duk wani abin da ke alaƙa da suka yi kuma dole ka ja baya ga sunan da canjin da aljihu amma ga asir da ji kala kala masu daɗi ba za ka isa duniya kenan ko kuma ka yi tsohon da ko ba a hana ka ba kai ba da kanka za ka ji bisir ɗanɗano a wurin shi yasa wallahi duniya ba wato komai take ba dan adam ya bi Allah kawai ya je zuwa Allah samu gida aljanna a nan a can zai more qul tamatta bi kufrika qalilan Allah ce innaka min ashabin nar lalle kai kin kana cike da wuta ka ji bin Allah abinda kaga dama kake ka kafirce wa Allah to ka tabbatar da cewa kuma idan ba kai hankali ba ka tuwo zuwa ga Allah to karshen ka zai zama to karshe ne mara kyau imana ta hanyar da za ka kasance ka tsinci kanka a cikin halin cikin ɗan wuta shi ne malam ibnu kasir yake cewa ana kulli man hadhihi halatuhu ka faɗa wa duk mutumin da ya zama su haka ɗabi'a shi take da halin shi ne kawai duniya wallahi yanzu muna rayuwa a cikin wasu al'ummar da ba kowa ne suka nuna ne shi kuma yana da cikin haƙƙin mutum musulmi aka ɗan koshi mutum musulmi da manzon Allah ya ambata ka mushi nasiha idan ya ne ba ka mai nasiha su mata ba ta da kirki mutum zai zo ya tsaya da matsayi ce wacce ki mun nasiha wani ka mun nasiha amma da zance wani kai tsoron Allah sai ce to miniti kalma kuma ba abin da bai aikatawa amma ka ce wani kai tsoron Allah sai ce to miniti to duk mutumin da ya kasance haka ne halin shi to ya dan ji daɗi kaɗan a rayuwar duniya ana zai ƙarshe ne akan cewa lalle idan bai gyara ba ƙarshen shi zai kasance ƙarshe mara kyawu zai kasance daga cikin ɗan wuta Allah mara kusa ke kare ni aya ta tar Allah yake cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أنا Allah bai girma da buwaya yana ambata mana muqarana kamar muqarana mu compare tsakanin ababe guda biyu iski da suke zama zuwa abu daya Allah yake cewa yanzu ambalu huwa yanzu mutumin da ya zama to halin shi shi qanitun mutum ne wanda ya zama to mai jin tsoron Allah baya kana kuma qanitun ya zama to mai tsayuwa ne da yin sallah da khushu'i ko kuma ya zamanto qanitun al-muti'u lillahi 'azza wa jalla mutum da ya zamanto iya da'a ga Allah mai girma da buwaya sannan kuma iya daga cikin halin shi shi wannan mai imani ana al-layli yana tsayuwa a cikin dare to ana al-layli ana ta samu tafsiri da yawa ko suka ce ana nihin farkon dare da tsakiyar shi da ƙarshen shi ko sun ce ana nihin tsakanin magruba da isha'i da sauran dai maganganu ba kamar don wannan almuhim mu fahimci abin a matsayin cewa mutumin da zai tsaya daga lokacin da rana ta fada kenan shine amman huwa qanitun ana al-layl mutumin da zai tsaya yana mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana mai halin sallah ana al-layl a cikin dare yana daga faduwar rana zuwa abin da zai kai huduwa al-fajri sajidan anan aka ambaci sujada ana nihin sallah aka ambaci sujada ana nihin sallah yana mai sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan da yake bayyana mana yana bayyana mana kima da fifiko da daraja akan dukkan wani mutum mai tsoron Allah ya kamata ya siffantu da siffa ta yin sallah a cikin dare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi masu tsayuwa a cikin dare Allah yake cewa tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tab'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun Allah yake cewa halin mutanen kirki hakarin su yana jayuwa daga saman shuhuda a cikin dare suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala suna tsoron azabar Allah suna kaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa fala ta'lamu nafsun wata dai bata san ba irin abinda Allah ya mata tanadi a gobe kiyama amma wa jaza'u bima kanu ya'malun sakamako ne na aikin da suka kasance suna aikatawa sannan kuma malamai suke cewa kiyamul layl alama ne na tsoron Allah duk mutumin da yake yana kiyamul layl to alama ce akan cewa da tsoron Allah saboda aiki ne wanda galibi daga kai sai Allah ne wataƙila waɗanda kuke rayuwa da su a cikin gida guda ma ba lalle ba ne wajen za ka yi ƙiyamul layli sai wasu sun sani tunda ana cikin barci ne za ka ja jikinka ka je ka yi alwala ka zo ka ɗauki darbunka ka ci gaba da motawa Allah ka yi abin da ka yi minti 30 ne awa 1 ne awa 1 da rabi ne awa 2 ne ka ga ba lalle ba ne kowa sani iya da bambanci da sauran irin ayyukan ibada wanda kusan kana aikata su kusan kowa yana gani to ita wannan ibada ce wanda in ka ga mutum yana aikata ta kawai tsakanin shi da Allah ne akwai alamar cewa wannan mutum yana tsoron Allah to shine Allah ya ce yanzu amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata shi wannan mutumin yana cikin hali na tsoron lahira ko ba haka nan wa yarju rahmata rabbihi yana kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda anan kuma iya cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ka bauta wa Allah akan tsakanin abubuwa guda biyu al khawf war rajaa ya zama to kana tsoron azabar Allah sannan kuma ya zama to kana kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah yake cewa akan annabawa wa yad'una na raqaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ce suna roƙon mu suna masu kwadayin abin da yake wajen mu na aljanna suna masu tsoron abin da yake wajen mu na lausa to anan Allah yake cewa qa'iman yahdharu al-akhirah yana tsoron lahira da tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ويرجو رحمته كما ينا كونر رحمر الله سبحانه وتعالى yanzu bayan Allah madaukaki ya mana wannan bayanin ya kare kafin mu kai zuwa gaba ta gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Anas Allah kare da gare shi madalla dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajul madalla ya zo wajen wani mutum Allah yana dab da mutuwa sai wannan yake cewa kaifa tajidu kai ya kake ji sai wannan mutum yake cewa arju wa akhafu ina qaular rahmar Allah ina tsoron azabar Allah sai wanda yake cewa la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawdin illa a'tahu Allah 'azza wa jalla alladhi yarju wa amalahu alladhi yakhaf dukkan bawon da yazo mutuwa to ana so ya kyauta tsarmahani na cewa zai samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan bayani na al-khawf wa ar-raja sai Allah ya kawo mana labari na gaba gaba ta gaba a cikin wannan aya sai Allah yake cewa wal shin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu wal shin za su zamanto daya da waɗanda suka sani da wanda bai sani ba hal tastawi adh-dhulumatu wan nur yanzu da abin da yake haske ne da abin da yake duhu ne za su zamanto daya da inuwa da rana za su zamanto daya da sama da ƙasa za su zamanto daya da zafi da sanyi za su zamanto daya ba za su zamanto daya ba kamar yadda shi ma wanda ya sani da wanda bai sani ba za su taɓa zamantowa ne ba kamar yadda kuma gabas ta farko a cikin ayar da ke cewa amman huwa qanitun ana allahi sajidan da wannan mai tsayuwa yana tsoron Allah yana ruku'i yana sujada yana ƙaunar rahmar Allah yana tsoron azabar Allah zai zamanto ɗaya da mutumin da yake gafiri ne bai kiyamun laili ba ruwan shi da magana akan abin da ya shafi bautan Allah ba tsoron Allah a cikin lamarin shi kamar yadda mai bautan Allah da wanda baya yi ba zamanto ɗaya ba to haka wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zamanto ɗaya ba la yastawuna abadan har abada ba za su zamanto ɗaya ba mai ilimi ne jahili kuma jahili ne to yanzu anan hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su zamanto ɗaya sani na abin da ya shafi addini wajibi ne dole ne akan ki yi kokari ki karanci abin da zai gyara miki aqidarki ki karanci abin da zai gyara miki sallarki ki karanci abin da zai gyara miki harkar tsarki ki karanci abin da zai gyara miki harkar sauran ayyukanki na ibada a daidai lokacin da in kaga muna bada kulawa akan karatu su sai dai karatu na duniya bamba kasa a guwa bamba nuna kasala bamba nuna bamba iyawa za mu yi shi da dukkan irin kokarin da muke da za mu bada amma bangaren da ya shafi karatun addini ma mu ba za mu yi ba ba za mu kula ma ƴaƴanmu su yi ba sannan kuma da suke karantar da jama'a ba za mu ƙarfafe su ba sai zama to addinin gashi nan dai gashi ga kamar shi ka ga mutum yana bauta wa Allah in ya zo ya yi wani jagwalgwalon a cikin addini sai a rakan da zai aure wani shi me yasa saboda bai karanci addinin ba bayyana alaƙa da karantar addini ka ga mutum ya tsufa bai wuce suratul Quraysh ba in ya karanta alhamdulillah sai dai mutane su watsa saboda tsabagen abubuwan suke ciki na kusakurai da ba daidai ba da harafan yadda gida ma yake waɗansu shi ma tun irin waccan makarantar tun yana ɗan ƙarami wanda mahaifin shi ya matsashe kai shi a nan ne ya tsinci abin da ya tsinta kuma daga nan sun yi hannun riga don haka ilimi na abin da ya shafi addini wajibi ne ka san abin da zai gyara maka aqidarka ka san abin da zai gyara maka abin da ya shafi ayyuka na ibada wannan wajibi ne akan kowa ya koyi wannan sai Allah yake cewa a ƙarshe innama yatazakkaru al-albab wai ka fa sani cewa fa kawai ai innama ya'lamu al-farq wanda yake iya gane bambanci tsakanin wancan da wannan shine a baina hadha wa hadha man lahu lubbun wa huwa al-aql shine sai mutumin da yake da hankali mai kyau amma wanda bai da hankali mai kyau yana gabata lokaci ne je ya zauna a rakin magana a ga yanzu kai tsarki ga yanzu ka tsinki ruwa ga yanzu kai kaza ga yanzu kai kaza yana gabata lokaci ne ana cikin karnin da an ci gaba ana cikin cycle ga cikin cycle an yi gaba an yi nisa sai ka zo kana magana akan abin da shahi tarfi kana magana akan alwala kana magana akan kaza akwai da yawa cikin irin wannan tunanin a yau shine ake bada labarin wani irin wannan mutanen wanda su musulmai ne amma suna da musuluncin nan ma bai kawo wani kallo ba irin wannan wataƙila irin ɗan mun gada ne gadan addini ne bai san kimar shi ba sai zai iske wani malami da shi da almajalis suna zaune yana karantar da su sahihul bukhari yana karantar da su sahihul bukhari sai yake ce mishi al-gharbu wasalu ila al-qamar wa ma zilta ila al-an tudarris ila sahihul bukhari yace Europe da yammacin duniya sun ci gaba sun ci gaba har kun tafi duniyar wada yace kai dana kana da hadisi kuna kana da sunan bukhari malamin duniya gaba sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yasa muke zaune muke karanta sahihul bukhari sai ce ai a cikin tsakanin da ɗan Europe din da mu da muke zaune da muke karanta sahihul bukhari mafi tafewa a cikin tsakanin abubuwan guda biyu da tawadi kai ne mafi tafewa ya ce la anta wasalta al-qamar ma'ahu wa la qara'ta al-bukhari ya ma'ana kai baka bi su ka tafi ka tafi duniyar wannan ba ko baka zo ka zauna da karanta sahihul bukhari tare da su ba baka wani wani tafiya a ciki shi ko bilal ibn ilwan suna nan da yawa zai zauna ya ce abu kaza ba haka nan bane ba shi ne ba abin da ya kawo gudunmuwa amma kuma zai rika soke abubuwa misali da awani ake ci a ai wannan malaman malamai gaba ɗaya malamai da suke na matsalar fasoro ne ga gwamnati nan tana yin kaza su fito su yi bayani shi kuma makwabta wata gida matar ta bai wata alama ba ɗan abu ɗan ka tambayi ba irin abin da zai iya yana nema kuma ya tuhumi wani akan ya kitin kare wani to irin waɗannan tunani galibi za ka same su akwai su abin da yake wajibi akan mutum ya karanci addinin shi haƙiƙanin karanta rashin karanta addini ba ƙaramin illa bane a cikin rayuwa a daidai lokacin da kuma in ka karanta wajibi ne akan kai aiki da shi saboda fa'idar ilimi shine mutum ya aiki da shi in ko ba za ka yi aiki da shi ba to fa khairun minhu an law qad jahilta da ka jahilce shi ma jahilin ne saboda idan aka samu wanda kuma ya sani ya take sani to kuma shi kenan sai dai kuma shakabara guda hudu da ake yi wa gawa in ka jayo aya sai ka isa maka in ka karanta hadisi sai ka isa maka amma kuma an ki ba a yi ne wa jahadu biha wa sayyaratha aw kusuhum zulman wa uluwa ya san abun haka ne amma kuma aikata aikin sai ya zamanto ya gagare shi bal ya zamanto ma ya ki an ki ba a yi ne to wannan shi kuma shi abin da ya iya da hatsari kwarai da gaske da aka yan uwa musulmi karanta abin da yake ilimi wajibi ne a kuma a nan za mu takaita magana a kan kamar yadda na ishara aka yi shi jiya karatu na ƙiyamace mu zo mu ga halin magabata tun daga lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da abin da ya biyo baya irin mahimmancin da suka ba ilimi a ubangiji subhanahu wataala ya ambata ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma suke nuna mana matsayin ilimi Allah ke cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah zai daukaka darajar waɗanda suka yi imani a cikin ku sai yace amma fa kuma wallazina utul ilma darajat amma ma'abuta ilimi a cikin ku kuma su imanin su kuma matsayin su darajat darajoji ne da yawa Allah zai daga musu in kai mai imani Allah zai daga darajar ka amma in kana da imani kuma ka ƙara da ilimi to darajoji ne Allah zai daga maka da haka wajibi ne mutum yayi kokari ya ga cewa yana da ilimi Allah ke cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen ka fadi musu cewa hadhihi sabili wannan shine tafarki na ad'u ila Allah nike kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin akan sani ana wa man ittaba'ani da ni da wanda ya bi ni abinda ake bukata ga dukkan mutum mai imani namiji ko mace wajibi ne zaman to iya tsarin karanta addini a sati awa nawa gare ki na zaunawa ki koyi addini a sati awa nawa gare ka na zaunawa ka koyi addini kare zaman to ka sifantu da irin siffar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa himarun bin nahari jifatun bil layl ka zaman to kai a wuri jakki ne mara mutum je kawai aikin duniya kai canfi kai can nan kai can kai wani ne kai wani ne dare kuma tana yi kamar mushin jakki kamar jakkin da ya mutu in ka ajje kanka fakka daga shi wanda idan sallar sama ba za ka samu a cikin jama'a abinda ake bukata ga mai imani shine ya tsaya ya tsara wa kanshi lokutan da zai samu ilimin da ba zai bauta wa Allah mai girma da buwaya ilimi yana da fa'ida kwarai da gaske fa'idan da yake da ya ma wuce a zo a rika wasafta shi da cewa iya da daraja ko kuma iya da kima amma duk da shi ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu daga cikin falala da ilimi yake da la sayyama na addini gadan annabawa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqiqa manzanni basu bar gadan zinariya ko azurfa ba abinda suka bari gado shine ilimi duk mutumin da ya riko da shi haqiqa yayi riko da wani kaso mai girma sannan kuma shi ilimi shine hanyar da in ka kama kaman ka kama hanya ce tiryan kana takawa wannan hanya a ina zaka tike zaka kai ka gidan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya kama hanya ta neman ilimi to Allah zai sauƙaƙe mishi a dalilin wannan hanyar da ya kama ta farki har zuwa gidan aljanna sannan ko a wani hadisi daban manzon Allah ya ce ban yuridillahu bihi khairan dukkan bawar da Allah ya rubuce shi alheri yufaqihuhu fid din Allah sai ya fahimtar da shi addini khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayye a cikin ku Allah ya ce wanda yake kowa bai ce wanda yake da mulki ba bai ce wanda yake da kudi ba bai ce wanda yake da wani matsayi ba bai ce kaza bai ce kaza ba yace man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta da shi shine tiyayye a cikin al'umma ala islam sannan kuma ilimi shine wani hakkin da dan adam zai rika haskakawa a gaban shi rayuwar shi duniya ta yi kyau haka kuma rayuwar shi ta kiyama ita wannan zaman ta yi kyau sannan kuma addinin musulunci bi sifatin khassa ya ba da kulawa akan yanda maza suke karatu na sai bangaren da shi addini haka su ma matan ake so su yi karatu saboda kowa ya gyara ibadar bauta wa Allah subhanahu wataala akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah kare ya gare shi yake cewa qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam mata sun suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghalabana alayka ar-rijal ya ma'aikatan Allah maza sun rinjaye mu bi ma'ana kowane lokaci kana tare da su a masallaci a wajen jihadi a cikin gari a cikin kasuwanni a cikin kaza a cikin kaza sai waɗannan matan suke cewa faj'al lana yawman min nafsika ya ma'aikatan Allah ka ba mu wata rana mu ma a karantar da mu addini me ya biyo baya fa wa'adahunna yawman sai manzo Allah ya ba su alƙawarin wata rana wa wa'azahunna suka zo ya musu wa'azi wa amarahunna kuma mazalla ya umurce su akan aikata ayyuka mana da sai malamai suke cewa wali hada arafa almuslimat alawail ahammiyat ta'allum a dalilin haka ne mata magabata a lokacin sahabbai suka san muhimmancin yin karatu kuma da hadisin da mazalla yake cewa talabul ilm faridatun ala kulli muslim neman ilimi farillan tilasa ne akan musulmi aka ce musulmi ya hada namiji da mace gaba daya riwayar da ta zo da kulli muslimin wa muslima mai kari wa muslima din da fata da inganci amma kuma bi hadal qadri kifaya aka ce talabul ilm faridatun ala kulli muslim farillan tilasa ne akan kowane musulmi bace ta daga ciki bata huta ba ita ba tana ciki sannan abinda zai kara bayyana maka abin a hili ka gane cewa lalle daga lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mata ba su yi kasa a gwiwa ba wajen karantar addini abu na farko mata sun shahara a wajen tafsiri, mata sun shahara a wajen ilimin hadisi, sun shahara a wajen adabi na larabci, kamar da kuma suka shahara a ɓangaren hadisi da dukkan wani ilimi wanda yake da duniya. Aka samu malumai a cikin matan nan gogaggun malumai wanda suka riƙa karantar da al'umma. Kaɗan daga cikin misalai, daga cikin sahabiyat, sahabbai mata wanda suka shahara da rawaito hadisi, akwai Aisha radiyallahu anha, as-siddiqatu bintu siddiq zawjus siddiq, ita mai gaskiya, diyar mai gaskiya, matar mai gaskiya. Allah ƙara yarda a gare ta, tana ɗaya daga cikin matan da suka rawaito hadisai masu yawa. Daga ana so a yi magana a kan hadisan manzallah sallallahu alaihi wasallama, to daga al'ambato na waje ɗaya biyu, to gaba kuma kawai kai tsaye za a je zuwa ga Aisha ce radiyallahu anha. Ummu ibn Zubair yake cewa, ma ra'aytu ahadan a'lam bil qur'ani wala bi fara'idihi wala bi halali wa bi haramin a'lam minha. Urwa ibn Zubair yake cewa, ban taba gani ba, yace ban gani ba, ban ga wani mutum ba wanda yake masanin Qur'ani da abin da yake fara'id farillai na Al-Qur'ani da abin da yake halal da abin da yake haram, yace sama da Aisha, ban taba gani ba. Kai ƙarshen magana, Aisha ta rawaito hadisai daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ana kadarta hadisi kusan 2000. Hadisi 2000 Aisha ita ka ita rawaito. Ke a yau tambaye kai hadisi na shida harce. Hadisi nawa gare ki yanzu, sai a tsaya ki a ce miki an ware kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza rawahu wani hadisi nawa da kai. To Aisha hadisi 2000 ta rawaito ita kadai. Ba Aisha kadai ba, akwai Ummu Salama, ita ma Ummul Mu'minin ce, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana kiranta da suna Hindu bintu Abi Umayya ta rawaito hadisi 378 ita kadai. Daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan in ya nuni akan wani abu, yana nuni akan cewa lalle waɗannan bayan Allah suna da kulawa akan abin da ya shafi ilimi. Sannan kuma akwai Asma'u bintu Yazid As-Salami aw As-Sulami Al-Ansariya, ita ma ta rawaito hadisi 81. Akwai wata da kira ta da suna Maimuna bintu Al-Harith bin Hazm Al-Hilaliya, ita ma Ummul Mu'mina ce, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce, uwar masu imani, ita ma ta rawaito hadisi 76. Sannan kuma akwai Ramla bintu Abi Sufyan Al-Umawiyya, ita ma ta rawaito hadisi 65 daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai Hafsa diyar Umar Al-Khattab, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ita ma ta rawaito hadisi 60. Sannan kuma akwai Asma'u diyar Abubakar Siddiq, ƙanwar Aisha, ita ma ta rawaito hadisi 58. Da sauran waɗannan magabata mata wanda sun rawaito hadisai masu yawa, kuma sun yi gwagwarmaya akan abin da ya shafi neman ilimi, kuma sun amfanar da al'umma masu yawa. Mahimmancin karatu da iyamati na addini, kaga na farko zaka bauta wa Allah akan sani. Dukkan wani ƙalubale na abin da ya shafi tsarki, na abin da ya shafi jinin al'ada, jinin biki, an yi wane ne kaza, wanda galibi mata suna da matsala mai girma irin wannan ɓangare, kusan kowane lokaci suna cikin tambaya. To inda ce kin yi karatun gurgurdan yadda ya kamata kika fahimci matsalolin, duk abin da ya zo kika gani, ke da kanki za ki iya zaƙulo hukuncin daga cikin abin da ke karanta. Sannan kuma abu na biyu, idan mata suka zamanto sun yi karatu sun nagartu, su galibi su suke ba wa yara tarbiyya. To a lokacin za su tarbiyyantar da yara tarbiyya wadda ke managarciya. Amma idan zama to mace ba ta da tarbiyyar, ba ta da kimɗin, to zancinta kimtsa wani bai taso ba. Saboda faqidu shay la yu'tihi, duk mutumin da ya rasa abu baka da abu, baka yi ɗauka gaba da shi. Don haka karantar ilimin nan na addini yana taimakawa ƙwarai akan abin da ya shafi mace, ta zamanto managarciya ce wanda nagartanta zai kai zuwa ga nagartuwar ƴaƴanta. Naka ne addinin musulunci ya faɗaitar akan abin da ya shafi ilimi ƙwarai da gaske, kamar yadda wani sha'ir yake cewa al-ilmu nurun, sai ce fa kul bil ilmi mu'tasima in rumta fawzan lada ar-rahmanu maulana wal ilmu yarfa'u baytan kana munkhafidan, sai ce wal jahlu yakhfiduhu law kana ma kana. Ka nemi ilimi, wannan ilimin zai ɗaukaka al'amarinka a cikin al'umma, ma'ana za ka samu fifiko a cikin al'umma sama da wanda yake ba mai ilimin ba, saboda ya ishe ka daraja akan abin da ya shafi ilimin addini, za ka bauta wa Allah akan sani. A daidai lokacin da duk mutumin da ya zamanto shi kuma ba addini ya karanta ba, to zai ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ne akan jahilci, ina gani ya kamata ƙarshe ya ta bautar da ba zai samu ladan ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka dai a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin masu imani akan cewa shin wanda ya sani da wanda bai sani ba za su taɓa zamantowa ɗaya, Allah ya tabbatar da cewa ba za su zamanto ɗaya ba. Don haka kuma Allah ya ce ba kowa zai iya gane irin wannan bayani ba sai mutumin da ya kasance ladib, ma'ana mutumin da ya kasance ma'abucin hankali, hankali kuma nagartaccen hankali lafiyayye. Yan uwa, wannan ayoyin suna karantar da mu abubuwa kamar haka. Wannan aya da muka karanta ta ƙarshe, Ubangiji subhanahu wata'ala yana karantar da mu abu na farko, taqriru tauhidi wa ibdalu shirki wa tandid. Duk abin da yake tauhidi ne to addini kuma ya tabbatar da shi. Tun daga inda Allah ke cewa la yarda li ibadihi al-kufr, sai ce wa in tashkuru yardahu lakum, kaga tabbatar da tauhidi ne, sannan kuma rushe duk abin da yake shirka ne. Sannan kuma abu na biyu da zamu karanta a cikin wannan aya, al-kashfu an dakhiliyati al-insan qabla an yu'min wa yuslim wa huwa annahu insan mutanaqib la khayra fihi wa la rushd lahu. Dan adam idan bai yi da addini banza ne, addini shine kimar dan adam, in ya rasa addini to bai da kima. Wanda wannan ayoyin sun ba mu magana akan wannan. Sannan kuma abu na ƙarshe, ayoyin nan sun karantar da mu fadlul ilmi aw fadlul alimi ala al-jahil, falalar da mutumin da yake da ilimi yake da akan mutumin da yake jahili da bai san komai ba. Yake cewa li amalihi li ilmihi بعلمه ولولا العلم ولولا العمل بالعلم لاستويا جميعا في الخسارة. saboda matsayin da mutumin da yake da ilimi yake da nabin Allah subhanahu wa ta'ala da yi wa Allah madaukakin sarki da'a, amma dukkan mutumin da zai zamanto yayi karatu amma kuma karatu babu shi a cikin rayuwarka, babu shi a cikin ayyukanka, babu shi a cikin maganganunka, babu shi a cikin taikawanka, to wannan ilimin na tabbai da amfani, hallaka ce a gare ka. Da haka duk karatun da zaka zo ka saurara, duk inda zaka bude ka ji wa'azi, kai kaza kai kaza, kai kokari zaman to ka sanya wannan karatun a cikin tsarin aikin da kake aikata ne yanzu, saboda fa'idar shi shine aiki. Ba haka ba kawai zaman to a saurare ne ake, ko kuma a malamin malami kaza yana bude ka kunna a radio ka saurara shikenan babu zancen aiki, ko kuma zaka bude littafi ka karanta babu aiki. To lalle ka tabbatar da iliminka bai amfani ba. Abin da ake bukata ga dukkan mutumin da ya zamanto ka karanci abu ka yi ilimin shi, to abin da ake bukata shine ka sanya shi cikin tsarin aikace-aikace da za ka yi. Wannan shine abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin masu imani a kai. Insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dace da kasancewar lokacin ya zo ƙarshe. Kenan gobe insha Allah za mu tashi aya ta 10 a cikin suratul Zumar. Muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abinda muke saurara, sannan kuma Allah ba mu ikon aiki da abinda muke saurara, kuma abinda yake na bari na Allah ba mu ikon bari. Allah ya tursa ta tsada kanmu akan aikata ayyuka managarta. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye da mu, ya shirye da zuriyarmu. Allah maɗauki sarki ya mana afuwa, ya ma mahaifinmu afuwa. Ubangiji ya sauƙaƙa mana al'amuran na rayuwa, sannan kuma Allah ya sanya mu wange da duniyar nan lahiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك